sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21, da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan taro na musamman da wata kungiya ta jagoranta a Kano kan fadarar azumin Ramadan. Yayin da ake shirin jana'izar shugaba Idris Deby na kasar Chad yau Juma'a, yan Nijar sun bayyana makomar tsaro a yankin Sahel. Fitattun 'yan Najeriya na zayyana tasirin rasa ran shugaban Chad Idris Deby a bakin daga da 'yan tawaye. Muna da shirin yanayi da muhalli. Za mu kammala da darussan Ramadan da malamai kan sharhi. To amma farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka dakarun Amurka a Afirka suna sa ido kan China da damuwar cewa Beijing tana dab da kafa sansanonin soja a nahiyar Afirka. Kwamandan sojojin Amurka a Afirka General Stephen Townsend ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis, yana mai cewa mun san China na son kafa sansanonin soja a ƙasashen duniya. Ya ce babbar damuwa ta ita ce gaɓar tekun Atlantika na Afirka. China ta kafa sansanin soja na farko a garin Dorali na kasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin Afirka a shekarar 2017, wanda ya sanya damuwa tsakanin jami'an sojojin Amurka waɗanda suka bayyana sansanin na China a matsayin gini a kofar mu, kofar sansanin Amurka da ke Camp Limoni. Townsend ya faɗa jiya Alhamis cewa tun lokacin Beijing take aiki kan ƙara samun gindin zama a Djibouti, yayin da take sa ido kan wasu wuraren. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shi ne adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsahon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cuta a rana guda ranar 2 ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Kasar India, wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya, na fama da annobar zagaye na biyu, lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jinjiki, yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya, suke kuma fuskantar karancin iskar da ke taimakawa wajen numfashi. Karancin iskar ya yi tsanani da ya sa wata babbar kota a New Delhi, babban birnin kasar, neman gwamnatin kasar ta bada umarnin a karkatar da akalar iskar taimakawa wajen numfashin daga masana'antu zuwa asibitoci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin darewa kan karagar mulki da majalisar rikon kwarya ta soji ta yi a kasar Chadi. A wata hirar da aka yi da shi a talabijin jiya Alhamis, Jean-Yves Le Drian ya faɗa cewa yanayin da ake ciki ne ya sa yake da muhimmanci sojojin Chadi su wargaza majalisar dokokin kasar, su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata 18, biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby a wannan makon. Takakin majalisar dokokin kasar ne ya kamata ya zama shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin Chadi, amma shugaban majalisar Haruna Kabadi ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya amince da majalisar mulkin rikon duba da yanayin sojojin tsaro da kuma siyasa. Idrian ya ce matsayar Kabadi ta halasta karɓar mulki da sojojin suka yi. Majalisar mulkin sojan ta bada sunan ɗan marigayi Deby, General Muhammad Idris Deby Itno, ɗan shekara 37 a matsayin shugaban rikon kwarya a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. Jami'an tsaron Iraki sun ce akalla rokoki uku ne suka sauka a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Bagadaza jiya Alhamis da daddare. Jami'an sun ce rokokin sun sauka ne kusa da yankin filin jirgin saman, inda gidajen sojojin Amurka suke, kuma babu wani rahoton asara ko asarar rai. Sanarwar da sojojin Iraki suka fitar ta ce rokokin sun sauka ne kusa da kewayen filin jirgin ba tare da haddasa asarar rai ba. Harin na jiya Alhamis yana zuwa ne bayan an kai makamancin irin wannan harin na roka a ranar 18 ga watan Afrilu da ya auna sansanin sojin Iraki na Balad, wanda yake karɓar bakuncin wasu ma'aikatan kwantiragi na Amurka. harin ya jikkata sojojin Iraki biyu. An harbe da kuma kashe wani likitan fata dan kasar Somalia wanda yake duba marasa galihu kyauta jiya Alhamis da safe a wajen gidansa dake Mogadishu babban birnin kasar, a cewar kafar yada labaran Somalia. Rahotannin sun ce ƴan bindiga ne suka kashe Dr. Hassan Usman Isa, wanda aka fi sani da Dr. Burani, a gidansa dake unguwar Albaraka a babban birnin kasar Somalia. Sai dai duk da kokarin da BOA ta yi na jin ta bakin ƴan sanda ya citura, Burani shine ya kafa asibitin da yake gudanar da shi dake dauke da lakabin sa. Shugaban kungiyar likitocin Somalia Muhammad Yusuf Hassan ya yabawa Burani saboda tausayin da yake nunawa. Mun yi rashin kwararren likita a ƙasa, inji Hassan, wanda shi ma ya jagoranci asibitin Dar es Salaam. A matsayinmu na likitoci, damarmu a yau shine mutumin da ya yi aiki tukuru don talakawa kuma da magance cututtukan fata.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babinmu na rahotanni. Yanda al'ummar musulmin duniya ke gudanar da azumin Ramadan, malamai da kungiyar musulunci na ci gaba da tarukan laccar faɗakarwa kan falalar ayyukan kirki a cikin wannan wata mai albarka. Gidauniyar CSAP da ke Kano na cikin kungiyar musulmi da suka shirya laccar Ramadan a baya-bayan nan, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Gidauniyar CSAP ta mata zalla na cikin jerin kungiyoyi da kwamitocin harkokin kula da harkokin addinin musulunci da ke gudanar da tarukan laccar Ramadana da nufin zaburar da ƴan uwa musulmi kan tashi tsaye wajen aikata ayyukan alheri. A taron laccar ta gidauniyar CSAP na bana, wadda dimbin al'ummar musulmi suka halarta a nan Kano, ta mai da hankali a kan falalar kyautaye da tallafawa mabukata, musamman waɗanda ke cikin mawacin halin rayuwa. Malam Bashir Adamu Aliyu shine ya gabatar da lecture.
Nace ta kunshe bayani ne akan cewa wato musamman a irin yanayi da al'umma ta shiga cikin kunci, babban abin da ke fitar da shi ita daga ciki shine koma zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi da kuma taimakawa bayin Allah. Domin addinin musulunci gaba ɗaya ma an gina shi ne akan wannan, samun alaƙar gajiya tsakanin bawa da Ubangiji Subhanahu wataala da kuma neman rahmar Allah ta hanyar taimakawa bayin Allah. Haka lecture ta ja hankali akan cewa musuluncin mutum ba zai cika ba sai ya kasance kamar yanda yake neman yardar Allah, kuma yana neman taimakawa mabukata da wanda suke makwabtansa da kuma wanda suke kewaye da shi, kuma wannan shi ke bada zaman lafiya da fahimtar juna a cikin al'umma.
Kazalika malamin ya fayyace sigar yadda wannan taimako ya kamata ya kasance.
Banda abinci, duk wata hanya da mutum zai iya taimakawa don ya yaye wani damuwa ko ya taimaka masa wurin cimma burinsa, yana da cikin taimako. Shi sanya wanda ke da dama ko matsayi ko ke da kwarewa ko makamancin wannan ya taimaka da wannan matsayin nasa ko kwarewar tasa wurin cimma buri ko kuma yaye masifa ko damuwa da wani yake ciki, shi ma taimako ne da kuma al'umma za ta yi wannan. Sannan kuma da wanda ke da karfi da wanda ke da rauni, kowa zai iya gwargwaron halin da shi. Musulunci yana karantarwa cewa in aka shiga kunci, lokacin ne inda kake jin kunci sai ka tuno akwai wanda ya fi ka jin kunci, da kuma kake tunowa cewa Allah shine mai yayewa, sai ka taimakawa wani dan Allah ya yaye maka, sai kuma ka tuna cewa wani ya fi ka jin wahala sai ka taimaka masa, in ba ka da takalmi ka tuna wani bai da kafa.
Baya ga lacca a kowane Ramadana, gidauniyar CSAP na gudanar da ayyukan jin kai da tallafi kamar kai dauke ga makabarta, tona rijiyoyin burtsatse, ba da tallafi ga makarantu da asibitoci. Farfesa Aisha Ismail na cikin waɗanda suka asasa wannan gidauniya ta CSAP.
Yanzu abin da yake gabanmu shine abin da muke cewa Wurmawa Project, inda muke kokarin ayyuka gini na makaranta wacce za ta zama yara maza da mata sun amfana da ita, iyaye maza da mata sun amfana da ita. Sannan already an je an yi bohol a gurin, za a yi musu asibiti, a yanzu za a fara da shakatafi da masallaci. Fatanmu shine wannan kuma ta zama cibiyar ƙauyukan da suke kusa da su tare da wannan. A yanzu kungiya tana da abin da ta tara, kuma kullun a cikin tara muke, mun yi kiyasi muna buƙatar miliyan 50 da ɗuriya. Wanda yake saurare ya ga yana son ya shiga cikin wannan ladar, ko nawa ka bayar ladan da Allah zai baka kamar kai kaɗai kai gina. Saboda haka muna kira ga ƴan uwa maza da mata da wanda suke da shi da wanda ma suke ganin ba su da shi, ko kobo ka kawo za a samu lada.
Gidauniyar CSAP ta mata zalla da aka kafa fiye da shekaru 10 da suka gabata a Kano, yanzu haka yana darasa a wasu daga cikin jihohin Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a cikin shiri na musamman daga Abuja. Tamar Abari daga Damagaram ta aiko mana da rahoton ra'ayoyin jama'a yayin da a yau ake jana'izar marigayi shugaban kasar Chad Idris Deby.
Yayin da a yau Juma'a ne za a yi jana'iza wa shugaban kasar Chad Idris Deby, jama'a na bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Hassan Mamma daga nan birnin da magana. Game da Chad da tare da mutuwa Idris Deby, shugaban Idris Deby, ina ganin cewa za a shiga cikin wani dan rudani kaɗan nan. Wadda dai ba ƙasa ce ba wadda da koyi demokrasiya a cikinta, ko ban da haka nan rukun soji ba zai kawo wani abin nan cigaba a cikinta ba. Bayan haka nan kuma su ɗan adawa na san a yanzu dai ba ikon za ba. Za a shiga dan rudani kaɗan nan kuma ba san abin da zai yi ba. Tunda su bayan tawayen ba a yi maka mai zasi ba. Kina bi yana yi jiho ƙasa cikin rudani ba. A dan nashi ban ga zai ba zanga babu ko alama zai iya saboda uban shi ma shekara 30 yana rikin Chad babu abin da canza yayi ka tattama lokacin da uban shi iko ya abin na fifita kabilar shi kuma yanzu ma su ne suke rike da duka manya-manyan mukarrabe na iko da manya-manyan mukarrabe na rundar sulhu gaba
wala al-Mustafa rishi ne aka yi babba wanda yake ba karami ba ga kasar Chad kuma hallo ga kasashen mu na Africa musamman ma kasashen Sahel saboda yanzu a matsayin da ake yanzu akwai rigingimu ga wannan tawaye da suka zo ga wannan Boko Haram da duk wannan ƴan ta'adda da suka ko ina da suke nan ba a san ba abin da zai kasance mu a cikin Chad.
Sunana Mu'azz. Chad suna da matsaloli ga ƴan tawaye na su ga Boko Haram da sauran dai ƴan ta'adda da suka addabi yankin kasashe wannan kenan fatan da muke da Allah Ubangiji ya sa sauyin da aka samu ya zama to mai kyau ne wanda za a samu kwanciyar hankali duka da zaman lafiya.
Sunana Jibril. To gaskiya abu ne wanda ana iya wani tsinkaye daban Idris Deby ya kai majari ne saboda a yanzu muna jin mutane suna irin kama a ranga cewa bai kyautu sama ba kasar shi mu kuma muna ganin kama irin abubuwan da yake yi ga talakawa ga yan Afrika amma Allah shi kanshi da rahama dai kawai zamu ci.
Hajiyana na yar Chad da Hadiza sun ce mutuwar ta da ke zuciyarsu sun kuma bayyana irin jarumtar da Idris Deby din yayi a kasar Chad da ma kasashen Afrika.
Na san shi daya biyu na san shi tar Idris Deby a tsaye yake direjan kwamba ba sai ya kwanta ya dau amfada tuma ba kuma mutane su kokanta su tuna da mutunan nan a lokacin da ya fito dawon gegime ya zo hada dawon gegime da yan Boko Haram ca ake ai ba furjan bai haka ba shi ku har abada bai taba tura wani ba ya koma gida ya kwanta ya shiga cikin kilim yana da shi ake zubda jini da shi ake kuni Allah Ubangiji ya ji kanshi yana zamne yana tuka tu wai dan ya kwatanta ba wai zuwa daji yake kashe mutum ba sai kwana ya kade.
Mutuwa ba ta Chadiyan kadai ba ce wannan gaba daya Afirka ce. Idris Deby mutum ne in duk shugabannin kasar duniya irin shi ne da talaka ya huta kuma Allah ya bamu wanda zai kwatanta halin shi ko ya dara shi ma shi muke fata.
To ko masu fashin baki wani duba za su ma makomar ita kasar ta Chad musamman ma game da talakawan kasar. Dr. Gambo Alhaji Sani wani mai fashin baki ne anan da magaram.
Tabbas suna so a dama su kuma amman ya danganta da amna cin a France era code de force in dai won ga sojojin nan inda suka hada suka yi in tsaya maranin kida suka kalli wuya yayi wahala duk abin da talakasi zai je kai ya wahala ya samu karbuwa ga sojojin in ji ba matsalan lamba aka samu ga sauran kasashe da aka gaba din sidawo amma inda ci a samu din babban matsalan lamba da sidawo take yi amma din ji mulki yanzu a tan kukan talakasi ke a yanzu zai samu karbuwa a haranta ma wanga shugaban ji mulki sojoji ya samu takara bayan ya kare rukun koyar da shi.
Tamara Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
Yan Najeriya da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na ci gaba da nuna juyayi ga rashin ran shugaban Chad Idris Deby a arangama da 'yan tawaye. Tuni da aka nada dan marigayin Mohamed Kaka ya zama sabon shugaban kasar ta yankin tafkin Chad. Wani tsohon mamban kwamitin jaraba zuwa aikin haji ta mota Alhaji Garba Suleiman madakin Saminaka ya ce da cikin abubuwan da marigayi tsohon shugaban ya takarawa a kai baya ga batutuwan tabbatar da tsaro da kuma haɗin kan kasashen Afirka na wannan yankin har da ma shirin na jaraba aikin haji ta mota.
Wato wannan ba ƙaramin asara bane ga nahiyar Afirka wannan kisa da aka yi mishi Allah kuma shi kare sauran shugabanninmu na Afirka akan yi wannan gwagwarmaya da ya nemi ya yi ko kuma yake yi ko ya yi wanda ya sanadiyar rasuwar shi.
Me ka sani game da marigayi shugaban Chad game da halayya haka da suka shafi zamantakewa da hulɗa da kuma jama'a?
Ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa mai yawa a shugabancin ƙasar Chad tun ma lokacin duniya na kwance. Ba wani rikicin matsalan Boko Haram ba wani kidnapping da sauransu mutumin nan yayi iyakan bakin kokarin shi shima ya ga ya taimaka. Akwai wani lokaci 1992 da muka fara tunanin yadda za a fara komawa yin aikin haji ta mota. To a lokacin shugaban kasa Ibrahim Badamasi Babangida ya rungumi abun hannu biyu, yayi na'am da wannan kira, yace to a jarraba a gani in zai yiwu. Kuma a wannan lokaci shi shugaban kasa General Ibrahim Badamasi Babangida ya bada umarnin wato Minister of External Affairs da shi da sakataren gwamnatinsa wato shi Aliyu Jama'a wannan lokaci, bayan sun yi muhawarar da za su yi da shi wannan Idris Dabe marigayi na cewa yadda za a taimaka a bar mu wuce ba tsangwama ba komai a hanyoyin da za a tafi. Hakan nan kasan Sudan da Kamaru, shugaban kasa a lokacin shi Ibrahim Badamasi Babangida ya umurce su da a ba mu wani takarda duk da akan bayar daga gwamnati zuwa gwamnati. Wato to a lokacin shi Idris Dabe kam ya karbi wannan ministry nasu na foreign affairs, sun karbe mu da hannu biyu. Yayi kwarai da gaske taka rawar ganin da ba za a manta da shi ba ko akan wannan ma. Mai martaba sarkin musulmi da suki shine kawai bai nuna goyen bayansa ba, shi kuma tunaninsa a fargabansa da ganin cewa ƴan tawaye na ƙasan Sudan wato mutanen Jongaran suke rikici, to yana gudun kar aje a ɗibi mutane a kai su aikin haji ta moto a tsare su ko a yi kisan kai a ce ko su na abu da gashi nan mai kama da haka. Ashe kuwa wannan abu ma yana nan tafe, aka zo aka shiga rikicin Boko Haram, aka zo aka shiga na wannan kidnapping din. To shi shugaban ƙasan Chadi gwamnatinsa dai a takaice sun yi rawar gani don sun ba da goyon baya, sun ba da haɗin kai saboda duk inda za a wuce ta in ƙasansu kafin a shiga Sudan. To yana ɗaya daga cikin irin rawar da shi Idris Dabe ya taka na a taimaka a ga wannan abu ya yiwu.
To waɗanne abubuwa shugaba Idris Dabe ya yi da kake ganin sun taimaka sosai a Afirka da ma duniya baki ɗaya, da har kake ganin rashin nashi wani babban gidi ne ya wakana
tsakanin ƙasa da ƙasa? Rikicin da yake ta faruwa da su Sudan din, rikicin su Jangaran da sauransu, to yayi ta kokarin yadda za a sasanta tsakani. Banda wannan rikicin da ya taso din nan na su Boko Haram da su kidnapping da sauransu, to yayi iyakan gudunmawarsa na haɗa kai da ƙasashen Najeriya, Chadi da Kamaru da Nijar yadda za a magance wannan abubuwa. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya nuna jarumtakarsa a Afirka wannan ɓangaren.
To me kenan wannan giɓi da mutuwar tasa ta haifar ke nufi?
Ba ƙaramin asara ba ne a halin yanzu yadda wannan wurare suka kasance tsakanin Najeriya da Chadi, Kamaru da Nijar, yadda dai ake ta wannan rikici iri-iri. Abinda za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kansa.
Zan tawar madakin Saminaka da Ibrahim Kamasi Garba kenan. Tokar a shafa'a murin Amurka ake sauraro a shiri na hantsi daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar duniya, wato World Earth Day. A yau kimanin mutane biliyan ɗaya ne suke kiyaye wannan rana ta hanyar wayar da kan al'umma a game da haɗarukan da ke tattare da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa waɗanda suke gurɓata yanayi. Wannan shine
tambayar da nayi wa ɗan rajin kare muhalli Umar Sali Ankashi ne. Anya ko wannan haka ta kai ga cimma ruwa ga abin da yake cewa?
Wannan tambaya ce mai mahimmanci sosai-sosai, domin ta haka ne za mu a gane cewar shin an ɗauki hanyar gyaran na daidai ne ko kuwa ana daidai ne domin wasu guraren su na yi. Akwai abubuwan da ya kamata da mu da ku 'yan jarida da su gwamnatoci su ɗauki a gaɓaran yi, musamman yanayi na tattalin arziki da kuma ilimi da jama'a suke da shi musamman a Afirka. Makarantunmu gaskiya gaskiya ba sa iya bada abin da zan ce ga practical aspect na irin wayannan duk abubuwan da ake tunanin a samar domin wannan ci gaba mai dorewa da ake so a samu ta bangaren noma da sauran fannoni na rayuwa wanda shine hada ya tattara ya dawo cikin muhalli wayanda ake musamman sai ka zo cewar idan kana so ka samar da hanyoyi na ci gaba din da ake bukata na kula da muhalli din da kuma sauran al'amura da suka shafi noma da kiwo ba mu da ci gaba na zamani da muka iya samar da wayannan hanyoyin cikin sauki shi yasa nake cewa kamata su gwamnati su rinka duba yanayin da muke ciki a samar da hanyoyin da ba sai an siyo ko kuma an kubo daga kasashen waje ba zama na dole to mu canza tsarin miyoshi yanda zamu iya samarwa da kanmu domin gaskiya akwai al'amura da dama da muke bukata domin ci gaba da yanda zamu kare muhallin namu da kuma yanda zamu inganta noma da kiwo da baki daya wanda duka su ne suka shafi muhallin
kamar a makon jiya a yau ma muna tare da Dr. Salisu Dahiru jagoran shirin New Map wanda zai dora bayanai a game da haɗarkan da ke tattare da matsalar ambaliyar ruwa wanda wannan shirin na New Map yake ƙoƙarin kiyayewa
kaman kasashen kudancin Najeriya inda akan sami tsananin ruwan nan kuma yawanci ainihin kasar su kasa ne wanda za ka ganshi kaman ba wuya idan aka yi ruwan sama mai tsanani yakan kwashe wannan kasa yadda za akan sami zaizayen kasa kuma har a samu abun da zai kai ga ana samun kududdufi masu zurfi wasu su sukan kai har mita 100 da tsawon kilomita da dan yawa a ciki akan sami manyan gidaje kaga sun rushe koko hanya ta datse gaba daya koko an sami hanyoyin ruwa ko bututun ruwa da ke tafiyar da ruwan sha sun karye sun datse kuma layukan lantarki su ma duk sun fada ciki duk wanda zai kai ga jama'a suna cikin wani mawuyacin hali kari da haka akan sami bullowan cututtuka mafi yawan faruwa su ne kaman cututtuka da suke da dangantaka da amai da gudawa da kuma domin datti ko kashin awaki kuma na mutane tunda wasu wuraren a mutane sukan je ba haya ne a wurare kawai ba tare da an killace ba saboda haka idan ruwan sama din nan yazo yakan kwashe waɗannan datti da kazantan wasu su fada rafuka wanda mutane suke shan ruwa koko wasu su samu masu shiga a cikin rijiyoyi wadanda ba samu an rufe su ba ko wani lokaci ma idan ambaliyar nan yayi yawa salga da sauransu wadanda ba su da zurfi ruwan nan yakan cike su yadda datti da abin da ke ciki ma yana iya fitowa ya je ya fada a rafi inda mutane suke shan ruwa saboda haka akan sami wadannan cututtuka abubuwa ne wanda ba wai wannan ma'aikatar bane kawai take aikin nan dole ana kan hada kai ne da sauran ma'aikata na jihohi kuma kananan hukumomi da kuma malaman tsafta da sauransu domin a tabbatar cewa an dauki matakai wurin kare muhalli kuma a kare lafiyar jama'a
sai kuma sabon shugaban hukumar hasashen yanayi ta kasa Najeriya wato NIMET Farfesa Mansur Bakuma Tazu yayi bayani a game da kudurorin da ya kunsa domin dada inganta ayyukan hukumar wanda ya nuna muhimmancin su wajen tattalin arzikin kasa
na farko dai zamu ci gaba da in Allah ya so abinda na iske shi wanda ya gabace ne yake akai daga nan kuma zamu ba da muhimmanci ga hasashen yanayi wanda ake ba al'umma a mataki na jiha da mataki na karamar hukuma mun lura cewa in yawanci akai hasashen yanayi wanda kawai manyan ma'aikatan gwamnati ne suka zo suka alerta yawanci wannan sanarwa da bayanai da muka yi ba su isa godon al'umma to shine muka kawo wani kuduri wanda muke yin hade kai da jihohi da sauran kungiyoyi domin mu yi hasashen yanayi wanda ya dace da kananan hukumomi 774 abu na biyu a bangaren hukumar kula da jiragen sama wato aviation ana amfani da hasashen yanayi ne wajen tafiyar da al'amuran jirgin sama to da yake bangaren harkan jirgin sama tana buƙatan kula sosai yadda ake gabatar da hasashen yanayin da sauran kuma na'urori da muke amfani da su musamman da yake damuna tana zuwa wanda ana samun yanayi wanda yake kawo cikas ga tafiyar da harkan jiragen sama kamar na yawan ruwa da iska da tsawa haka in Allah ya yarda na son mu ƙara haɓaka aikin da muke gabatarwa muna duka airport na ƙasa da ƙasa wato international airport guda 6 sannan kuma muna gabatar da aika airport na cikin ƙasa wajen guda 24
mai sauraro, a Latinas za mu yi sallama a nan. Idan Allah ne kowa mai iko ya ba mu dama, zuwa makon gobe za mu dora yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani wa'anne ƴaƴan talakan da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su hoho.
Menene hoho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu lokaci yayi na darussan Ramadan.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni dai Imam Abdullahi Abubakar yarwangin da akwa cikar ma hukumar barikin ladi. To alhamdulillah maganan azumi sai azumi wata ibada ce babba ta gaskiyan gaskiya. Allah ya ɗaukaka azumi a bayan saboda bayansa na ƙwarai. Cikin watan azumi aka saukar da Alƙur'ani, Alƙur'ani an saukar da shi cikin watan azumi saboda falalar azumi. To kuma a cikin duk wanda ya aiki a cikin ibada cikin watan azumi, in da kana yi ana baka lada ɗaya, cikin azumi za a baka lada goma. Saboda haka muke ƙoƙari muke yi ma mutane nasiha a yi ibada ta azumi ta gaskiya, saboda ana son mai yin azumi ba ƙarya ba faɗace-faɗace. In ma wani ya dame ka da ɗan husumi ka ba shi haƙuri, saboda kar waɗansu maganganu su shiga ciki wanda har za ka ɓata azuminka. Mai azumi ba a san shi da yawan kallace-kallacen na ɓanna, irin kallace-kallacen nan da ake mana na fila-filai bai kamata ba a gun mai azumi. Bare fa kallace-kallace irin na zantukan na sha'awa. To saboda haka shi mai azumi ana so ya kama baki, ya kama gabobi, ya kama idanduna, saboda kallace-kallacen haram ana an hannu in dai mutum yayi shi saboda tsoron Allah. Yawwa, to ana so dai mai yin azumi ya gaggauta shan ruwa in rana ta faɗi. To addu'o'in ba zan iya kammala maka su yadda za ka gane ba, amma da kai bismillah ka karanta Fatiha da sauransu. Ai bismillah a sha ruwa, wannan ma zai iya taimakanka. In kana da dibino ka sa ka yi buɗe baki da shi, ko ruwan sanyi. Ana so mai azumi ya yi ko dibino ko makamantansa, abubuwa da na bishiyoyi wanda masu sillemo da sauransu. Ana so mai azumi. Addu'a kuwa ga sunan kowanne, duk wanda Allah ya baka ikon yi sai ka yi ta. Alhamdulillah shi ma zai iya, alhamdulillah ka ruga bismillah alhamdulillah da sauransu. Yawwa, to saboda haka ban san shan ruwa ana so a haka. Kuma suwur ana so ka ɗan jinkirta shi ba cikin tsakiyar dare ba.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.